sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 9 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanan labaran duniya.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce za a iya shafe wasu watanni kafin a warware rikicin Ukraine. An koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin Iran da Amurka game da farfado da rijejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Kasar Sin ta gayyaci karin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics, tana mai bada misali da nasarorin da aka samu wajen daukar matakan kula da gasar.
To kadan labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da samun wani nau'in gurbataccen man fetur da ya kai ga gidajen man wasu manyan biranen kasar. To kowane mataki hukumomin kasar suka dauka?
To da muka ji labari sai muka ce to dukkan wajirajin ruwan da suka shigo a tsaida su wanda ya zo daga wannan kamfani. Sannan kuma duk wanda aka sa cikin depo-depo da ake aje mai a Lagos da Calabar da Port Harcourt kada a fitar da shi cikin motoci a bar a aje shi. Amma kafin ma mu yi wannan ya dan fito kadan.
Hukumomin jihar Niger Najeriya sun tabbatar da mutuwar akalla mutum 6 a wasu sabbin harare da yan fashin daji suka kai karamar hukumar Mariga da ke jihar.
Gida-gida sun kashe yara guda 2. Boka sun kwashi mutane sun je kasuwan garba sun kashe mana yara 4 matasa a yau din nan da nake magana da kai sun shiga can gundumin bokan kuma wani kauye da ake ce Maragada gida-gida
to kamar kowace ranar Laraba Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatar an waye gari lafiya ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha wacce ta jibge sojoji 130 a bakin iyakarta da Ukraine. Macron ya shafe sa'o'i 5 yana magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin a birnin Moscow. Shugaban na Faransa ya ce tattaunawarsa da Putin ta taimaka wajen ganin an tabbatar babu tozarci kuma ba za a ci gaba da rurutar tankiyar da ake yi a tsakanin Rasha da Ukraine da kawayen kasashen yamma masu goyon bayan gwamnatin birnin Kyiv. Ko da yake Macron ya yarda cewa ba a kawo ƙarshen rikicin ba, yana mai cewa ta hanyar bin matakan yin barazana, Rasha ta yanke shawarar nuna matsin lamba akan ƙasashen duniya. Kakakin fadar Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa jiya Talata cewa akwai alamun sanin ya kamata a shawarwarin da Macron ya gabatar wa Putin, amma kuma Peskov ya yi fatali da hasashen da ake yi na cewa an warware rikicin. An koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin Iran da Amurka game da farfado da rijejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya bayan da aka dauki hutun kwana 10, amma kuma jakadu sun yi cikakken bayani kan ko sun kusa kaiwa ga warware manyan batutuwan da suka cije ba. Wakilai sun ce ba a samu wata nasara mai yawa ba tun bayan komawa tattaunawar a watan Nuwamba bayan da aka shafe watanni 5 a sabon zaben shugaban Iran mai ra'ayin riƙau Ibrahim Ra'isi. A cikin watan jiya aka ƙara haɓaka tattaunawar, amma har yanzu akwai wasu muhimman batutuwa da ba a warware ba, kuma manyan ƙasashen yamma sun ce lokaci ƙanƙani ya rage kafin shirin nukiliyar Iran ya ƙara ƙarfi, wanda hakan zai mayar da yarjejeniyar dakatar da shirin ta 2015 mara muhimmanci. Kwana 10 da suka gabata ne jakadu suka koma gida su ji hukuncin da iyayen gidansu na siyasa za su yanke da nufin hanzarta aikin da aka sa a gaba, yayin da jami'ai daga Iran da Amurka, Rasha, Sin, Faransa, Jamus, Burtaniya da kungiyar haɗin kan ƙasashen Turai suka fara yin tarurruka jiya Talata a sigogi daban-daban nan take. Ba a san wani ci gaba da wani matsayi a siyasance da ya haddasa samu ba. Labarin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Sin ta gayyaci karin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics, tana mai bada misali da nasarorin da aka samu wajen daukar matakan kula da gasar. Kasar Sin ta faɗa a jiya Talata cewa za ta gayyaci karin 'yan kallo da za su halarci gasar wasannin Olympics na lokacin hunturu saboda nasarorin da ta samu wajen daukar tsatsauran matakan kula da gasar a daidai farfajiyar da ta raba masu yin gasar da sauran jama'a. Sim bata sayar da tikitin kallon gasar ga jama'a ba saboda nuna damuwa game da yada cutar coronavirus, amma sai ta zabi wani takaitaccen adadi na 'yan kallo waɗanda aka buƙaci da su yi biyayya ga tsatsauran matakan kula da kuma na yin rigakafin cutar. An ba da wannan sanarwar ce a wani taron manema labarai inda Huang Chun, wani jami'i da ke tare da ofishin rigakafi na shawo kan cutar na masu shirya gasar, ya ce an kawo ƙarshen dokar hasashen da aka yi kafin a fara gasar cewa kusan kashi 30 cikin 100 na 'yan kallon ne za su iya halarta a wasu wuraren fafata gasar. Za mu kawo ƙarin 'yan kallo bisa buƙata. Saboda a halin yanzu an shawo kan cutar COVID-19 a cikin farfajiyar gasar, a cewar Mr. Chun.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu fara da batun man fetur a Najeriya. Inda gwamnatin ƙasa ta tabbatar da samun wani nau'in gurɓataccen man fetur da ya shiga kasuwa. Shugaban kula da dokokin ma'aikatar man fetur ta Najeriya Malam Faruk Ahmed ya ce aka samu har gurɓataccen man ya shiga wasu gidajen mai a ƙasar, lamarin da ya jefa jama'a cikin yanayi na fargaba da matsalar ƙarancin man na fetur, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu Halima Abdurra'uf a Abuja.
To abin ya faru, muna da labari cewa akwai matsaloli akan wani mai da ya shigo ƙasa. To da muka ji labari da muka ci a kafin mu yi magana a gaya ma jama'a kada a tada hankali ba sai mun bincika mun gano shin gaskiya abin. To da muka duba sai muka ga cewa akwai wasu irin ƴan sinadari da ake sa cikin man fetur. To shine muka duba muka gani cewa akwai wani da aka saka wanda bai kamata a sa ba. Saboda dama ba mu neman shi, don kamar a ce kaje ka sayi kwalbar ruwa ne, kace zaka duba ko tana da cleanser ko wani bude ko kwalba ka bude haka, ba haka, don kaje sayi ruwa ka san zaka sayi ruwa ne. Wannan ma da aka kawo fetur din mu doka kamar dai da ake kawo shi, to ashe waɗannan suka kawo shi sun dan ƙara wannan harsin ne a ciki wanda kuma ya ɗan yawa. To da muka ji labari sai muka ce to dukan wajirajen ruwan da suka shigo a tsaida su wanda ya zo daga wannan kamfani, sannan kuma duk wanda aka sa cikin depo da ake aje mai a Lagos da Calabar da Port Harcourt kada a hitar da shi cikin motoci a bar a aje shi. Amma kafin ma mu yi wannan yaɗin fito kaɗan, to wanda suka fito ɗin suka shiga gidan mai, muka gira mu da masu man muka ce za Allah ka su daina sayarwa saboda akwai wani ɗan gurɓataccen da aka sa. Baya da yawa amma tun da ya riga ya shigo kasuwa, to kin ga shi ne ya zama matsala. To abinda muka yi ta ɗaukan matakai mu tabbatar da cewa jiragen ruwa suka zo an tsaida su, kamar jiragen ruwa guda huɗu ne sun fi haka, amma dai guda huɗu ne suka riga suka shigo kafin a tsaida su. To muka tsaida su muka ce to su ma to akwai cikin waɗannan ma akwai wanda aka maida aka ce ba su kada su saukar da masu koma da shi. To wanda suka saukar ɗin ne shi ne a kalilan da ya shigo cikin kasuwa shine ya samu matsala. Amma duk da wannan matsalan ba wai ko ina bane ba, mutane su kwantar da hankalin su, don yawancin man da ke ciki mai da kwarai ne, kuma duk gidajen man da suka aka ga ba sa sayar da mai ba wai don suna gurɓatacce bane, amma saboda mun ce a kada a kawo sai wanda ke da kyau. Da suka sayar da man da suke da shi suna jiran sai mota sun zo daga Lagos, saboda da iko zuwa nan wajen kwana uku kwana huɗu mota kai kafin ta tafi, saboda shine aka samu wannan dan matsalan na cewa dan rashin mai, sannan kuma mutane sun tada hankalin su shine sakuwa na sauri ya cika motar shi. Amma ruwa ya kamata ya kwantar da hankali saboda akwai mai kamfani NNPC sun tashi tsaye suna ta shigowa da mai a cikin jirage na kwarai, kuma ana shigowa motoci, kuma mutanen mu na masu manyan motoci suna ɗauka suna kawo arewa su da sauran jihohin ƙasar nan. To ton kamar kowane jirgi yana ɗaukan ton 30,000, to kuma a ce cikin jirgi guda da ke 30,000 kila a ce misali 3,000 ne yake gurɓatacce. To ai tun da 3,000 ɗin ne ai ko ɗaya ko kaɗan ne ma dai ya riga ya shiga kasuwa shi ne sai matsala. Amma dai gaskiya abin da ya shigo wanda baya da kyau ba wai yawa ke gare shi saboda kawai ya riga ya shiga kasuwa. To shi kamfanin mun riga mun gano wani kamfanin, kuma shi ne muhimmin abu an gano wane ne, sannan kuma su ma'aikata NNPC ta ƙasa sun ce su za su duba harkan kasuwancin da suka yi, yarjejeniyar kasuwanci za su ɗauki mataki kan wani. Amma mu ƴan dokan gidan man fetur mu mun ce za mu ɗauki mataki kan wanda ya shigo da shi. Shi kuma matakin bai kamata mu faɗi ba yanzu saboda har yanzu muna nan muna ƙara bincike, amma in Allah da wadagin za mu ɗauka kowa da sani, don za mu faɗi cewa ga matakin da muka ɗauka akan wannan kamfanin.
Gaban kula da dokokin ma'aikatar man fetur a Najeriya Malam Faruk Ahmed kenan. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Wani kamfanin kasar Sweden mai kula da babbar motar da ta fashe sannan ta kashe mutane 13 a watan da ya gabata yayin da take tafiya zuwa gudanar da aikin hakar gwal na kasa da kasa a Ghana ta keta dokar ajiya da kuma sufuri kuma an ci tarar su ta kudi dala miliyan 6 a cewar ma'aikatar filaye Motar da kwan kayan tana dauke da abubuwan fashewa ne mallakin wani kamfanin Madrid na Maxim Corp wanda za ta kai wajen hakar gwal a Cirano mallakin King Cross Gold Corporation na Toronto lokacin da suka yi karo da mai babur sannan ta kama da wuta ta kuma fashe inda ta yi ragaraga da gefen hanya sannan ta raunata mutane 100 a cikin jawabin Maxim na farko tun bayan aukuwar lamarin a 20 ga watan Janairu sun ki amincewa da daukar nauyi sannan sun daura alhakin hakan kan dan gungilar gida da aka nemi jin ta bakin Athens wanda cikakken sunansa Athens Transport Service kamfanin sufurin ya ki amincewa yayi magana a halin da ake ciki kuma a Madagascar adadin waɗanda suka mutu ya haura zuwa 29 a wata sabuwar guguwa da ta auku a ranar Talata yayin da mazauna garin da guguwar ta barnata gidajensu ke kokarin gyara ko kuma sake gina gidajen wucin gadi da karare da itacen dabino da mahaukaciyar iskar ta lalata guguwar Batsirai ta ratsa zuwa tsibirin tekun India a yammacin ranar Asabar inda ta doki gabar tekun kudu maso gabas ne har zuwa yammacin ranar Lahadi Guguwar ta raba mutane 91,000 da mahallansu bisa ga lakazin hukumar bada agaji ta jiha. Wannan ita ce guguwa ta biyu mafi muni da ta auku cikin mako biyu bayan guguwar Ana da ta kashe mutane 55 da kuma kora wasu 130,000 zuwa wurare daban-daban a arewacin kasar.
A gaida Hanifa Sabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leka batun tsaro a jihar Niger har ila yau a Nigeria. Inda rosani daga jihar ke cewa akalla mutum 6 ne suka mutu sakamakon wasu harhare da yan bindiga suka kai a jihar wacce ke arewacin kasar. Daga Mina ga rahoton da Mustafa Nasir Batsari ya aika mana.
Akalla mutane 6 ne suka mutu a sakamakon wasu harharen da yan bindiga suka kai a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Harharen dai da yan fashin dajin suka kai a karamar hukumar Mariga yayi sanadiyar jikkata mutane da dama da kuma yan garkuwa da wasu mutanen sannan da fasa shagunan jama'a da kuma kona gidajen mutane a garuruwan Gulbin Boka da Ragada da kuma garin kasuwar Garba kamar yadda wani tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger dan asalin yankin Honorable Usman Musa kasuwar Garba yayi karin bayani
gida-gida sun kashe yara guda biyu sun ce wulin boka sun kwashi mutane sun ce kasuwan garba sun kashe mana yara hudu matasa a yau din nan da nake magana da kai sun shiga can gundumar gulbin bokan kuma wani kauye da ake ce Maragada gida-gida su ce
kana magana yanzu kenan wajen mutum 6 kenan ka lissafa an kashe
kwaran gas
na'am to yanzu me kuke so ai a Marigan yanzu
ni yanzu babban abin da ke damuwa da ni shine mu ma kaman ma ba san ma ma cikin wahala ba lahi da zila ilahi illa huwa wallahi tallahi a Marigan local government yanzu magana nake ga maka an ka daga Kwatankoro district ina kenan gari hudu to suka rage kasal daga Kwatankoro gari sai Mangoro sai Kasuwan Garba sai Wamba bayan nan ba inda jama'a suke
to kokarin samun karin haske daga rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura to amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce tana kokarin shawo kan wannan matsala Inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
wannan tana dauka matakan da ya kamata amma ba mu so mu yi dogon bayani saboda har yanzu suna nan cikin riga za mu bari sai mun ga abin da ya gabata zuwa gobe
bayanai na nuna har akwai rasa rayuka kusan mutum 5
yasa nace ba mu da cikakken bayani tunda ke kasan jama'an tsaro yanzu kowa yana kokarin ya ga menene matakan da aka dauka tunda har yanzu suna cikin mariga da dokar ganin ba wuce bane.
Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana cewa sojojin Najeriya za su aukawa ƴan ta'addan dajin da ke cin karansu babbaka a jihar Niger a cikin watan Janairun da ya gabata. Yan bindigar suka ƙara zafafa har-haren nasu a sassa daban-daban na jihar Niger, al'amarin da ke jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali da kuma yin gudun hijira domin neman tsira da rayukansu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, yanzu kuma ga wannan somin tabin.
Wallahi Niger babu demokrasiya, tun dai akwai bambanci a wajen koti. Ya kamata wanda ya dauki arzikinmu, ya kwashe arzikinmu, an gano ya kwashe arzikinmu, ya kamata a kai shi wajen koti. Amma ba a nan ga yi wannan. Bayan wannan muna so a gaggauce mutane da aka kama dan sun so bakinmu cikin tahiyyar kasa. Abin da ya kai mutum 400 suna kan muka ce ya kamata a sake su.
To idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, za ku ji cikakken rahoton wanda wakilinmu Suleiman Barma ya hada mana daga Yemai. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya samun mu a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Har yanzu tana kasa tana dabo a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. To da yake dai ta kai da ranar gudanar da babban taronta da zaɓen shugabanninta na kasa. A yayin da yake nada ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi a matsayin dan amanar daura, mai martaba sarkin na daura ya ce mukaman sarautu da take bayarwa ba na sayarwa ba ne. Jama'a assalamu alaikum. Duk da yake dai tuni da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta tsaye da ranar 26 ga watan na Fabrairu domin gudanar da babban taronta da kuma zaɓen shugabanninta na ƙasa. Har yanzu ba a kai ga warware tankiya ba tsakanin ɓangarori masu adawa da juna a cikin jam'iyyar a wasu jihohin ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa da alama duk da ƙoƙarin kwamitin sulhu na ƙasa da jam'iyyar ta kafa a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu na zafanta rikice-rikicen shugabanci da suka dabaibaye jam'iyyar a matakin jihohi, har kawo yanzu ba sami cimma daidaito ba a wasu jihohin, yayin da a wasu kuma tuni da aka garzaya kotu. To shin anya jam'iyyar bata makara ba? Kuma wannan cece kusan ba zai shafi babban taron na jam'iyyar da aka jima ana jiran gudanar da shi ba kuwa? Saliu Mustapha Turakin Ilori wani babban jigo ne kuma ɗaya daga cikin masu takarar shugabancin jam'iyyar ta APC na ƙasa.
A ina ai na ɗaya kasan jam'iyyar APC take gwamnati, kuma akwai aiki a hannunmu yanzu haka, kuma zan iya tabbatar ma wai ba mu da wani fargaba wai za a yi wani rigima ko kuma ba za a gama wannan taron da za mu yi a cikin nasara ba, domin akwai komiti da aka kafa yanzu da tsohon gwamnan Nasarawa His Excellency Senator Abdullahi Adamu yana chairman din wannan komiti din. Komiti din nan sun yi aiki, sun yi nisa, kuma sun yi nasara, domin na san jihohi ma da yawa da yake wai da ana ganin suna da dan kurufe-kurufe ko kuma suna da dan problem tsakaninsu, sun yi abin da ana ce reconciliation. An zo an samu sulhu tsakanin mutane, an haɗa kawunan mutane. To irin wannan abubuwa nasaran da aka samu daga ita ma ita ne ma za a tafi ita convention din, kuma a yi convention din nan lamun lafiya a gama, kuma 'yan adawa za su yi mamaki yadda za mu fito, domin mu a ganinmu yadda shi mai gidanmu shugaban Muhammadu Buhari yadda yake gudanarwa da ayyukan gwamnati, mun gan mun koyo, kuma muna ganin da shugabancinsa dole APC din ta gyaru, kuma mu haɗa kai. Domin in ka tuna ma kwanakin baya ya faɗa, ya ce in ba mu haɗa kan wannan juna ba to za mu sha mamaki. Ai wannan ya gama maganan, kuma akan wannan maganan da ya faɗa ma shi yasa ka gan kowa yanzu ya tashi tsaye, ana abubuwan yadda ya kamata, kowa ya kai zuciya nesa yanzu. Abin da muka sa gaba shine yadda za mu yi nasara.
jami'ar APC ta fuskanci kalubale sosai a baya musamman na shugabanci da sauransu kamar yadda muka faɗa wanda yayi sanadiyar rasa dukkan kujerun da aka zaba a jihar Zamfara haka kuma ta rasa gwamna a jihar Edo ta kuma rasa wasu abubuwa da dai sauran wasu kalubale da take fuskanta idan Allah ya baka mulki ya baka shugabancin wannan jam'iyyar ta ƙasa menene zaka mai da hankali akai na ganin cewa wataƙila ka magance matsalolin da jam'iyyar take fuskanta
na daya in Allah ya bada sa'a na zama shugaban wannan jam'iyya abinda zan fara yi shine duk abinda za a yi a jam'iyyance dole a dinga shawara da mutane domin rashin shawara da mutane shi yake kawo duk irin wannan rigingimun nan na daya kenan na biyu zan yi kokari in gan wai jam'iyya ta kafa internal democracy ba bambanci tsakanin mutane domin duk lokacin da yake wai kana kama ƙarya din nan a jam'iyya shine kuma zai kawo maka matsala domin jam'iyya ko siyasa harkan mutane ce dole kai da mutane a bar mutane su shigo jam'iyya kuma ayi da mutane domin in ka fito neman koriyan su ayi da mutanen ne zaka yi ba da dabbobi ba ko aljinnu ba
amma kana wannan magana akwai wata ɗan matsala da ta shigo daga baya-bayan nan inda zaka ga gwamnoni kamar yanzu sun fi ƙarfi ko kuma su ne suke da iko da jam'iyya kusan wannan ne abin da ma ya ƙara jawo matsaloli a jam'iyyar inda ake ta gujin ƙarfi tsakanin shugaban jam'iyya na ƙasa da kuma gwamna da ke mulki a jiharsa
a wannan abu mai sauki ne ka san rashin zan ce basira ko kuma zan ce rashin experience din wayansu ne yanda za su gudanar da irin in aka ba su dama milkin ko kuma daman shugabancin irin jam'iyyar kamar APC muna da abin da ana ce neck din jam'iyya a wannan neck din jam'iyya ana raba duk kujerun ne kowace jiha ta samu nata representative a wannan neck din akwai working committee shi yasa na gaya ma mu za mu zo mu yi shugabanci na inclusiveness na kowa da kowa ko fa abu dai duk abin da za a yi tare da mutane
anya kada ganin jam'iyyar ka ta APC tana da tsari da kuma shirin da za ta iya fafata zaɓen shekara ta 2023 har ta yi nasarar cigaba da riƙe mukamin shugaban ƙasa da kuma sauran wuraren da take riƙe da marafin ego
ai insha Allah da yadda Allah jam'iyyar APC za ta cigaba da irin wannan ayyuka da taimako da shugabancin President Muhammadu Buhari da ya kafa mana yanzu mu da za mu zo daga bayansa ina gan mu ne yaran gata domin ya yi aiki kuma ga su nan ana gani za mu iya mu buga kirji da gwamnatinsa karkashin shugabancin shi President Muhammadu Buhari mu ce ga abin da aka yi kuma mu amfani da wannan abuwa mu yi tallafa kuma Allah ya ba mu nasara a zaben 2023 mai zuwa.
Sautari dai an sha zargin sarakuna a Najeriya da bayar da sarautu ga hamshaƙan attajirai da kuma musamman 'yan siyasa domin kwaɗayin ɗan abin da ka iya sauya aljihu a yayin da su kuma waɗanda ake naɗawar ake zargin su da amfani da kuɗi wajen sayan mukaman sarautar domin biyan wasu buƙatu na siyasa ko makamancin haka. To sai dai a yayin da yake naɗa ministan sufuri na Najeriya Rotimi Amaechi a matsayin ɗan amanar daura. Mai martaba sarkin daura Alhaji Umar Faruk Umar ya ce shi kam sarautarsa ba ta sayarwa ba ce.
Ina tabbatar muku da cewa wannan masarauta take babban sarauta da suke ba da sarautu iri daban-daban ta arewa da yan kudu turawa ma da kowa wanda ya yi da cewa ba da sarauta. Ina so zan ga duk wani taro wannan wuri da wanda ya ci Najeriya kada da shi wannan masarauta mai kwatance ba ta da kwatance ko na kowa kowa ina ɗan jiri ƙirji ban taɓa yin sarauta ba don kuɗi ko don koren wani ko don wani mutane muna kwanan sarauta don san canza da kuma taimaka kalan kawai da aka ba mu amana wanda a sanar mu abubuwa da yawa domin wanda ke yin sarauta ta hanyar daura yake hanyar da ta hanyar ko ko turi ne
Sakataren Majalisar Masarautar Daura Jafaru Bamba ya bayyana dalilan masarautar da baiwa Minista Amaechi sarautar.
Da farko gina mutumin da ya yi sanadin samar da jami'o'in sufuri guda biyu
inda sakamakon haka ake gina daya a nan cikin garin Daura, yayin da ragowar kai ake gina ta kudancin Najeriya. Na biyu mai girma ministan Rotuma ne ce ya kiro da aikin matar sauran jirgin ƙasa zuwa nan Daura daga sassan kansu ta hanyar jimfuta hanyar jirgin ƙasa wadda za ta biyo ta jihar Filawa. Daga nan Daura hanyar za ta wuce zuwa Kaduna da ƙarasa zuwa garin Maraɗi da ke unguwar Nijar. Sannan na ƙawa za a gina sahihin jirgin ƙasa ta zamani wadda za ta fi dukkan abubuwa da ake buƙata waɗannan ayyukan ci gaba. Za su taɓa rayuwar jama'ar mu masu da sakamakon haka ne a yanzu na ba mai girma ministan sufuri na Najeriya Rotimi Aliyu tarautar ɗan amanar Daura.
To sai dai hakan bai hana ɓullar wasu zarge-zarge ba, musamman a kafafen sada zumunta kan cewa baiwa mai ci sarauta na da nasaba da siyasar zaben shekara ta 2023 mai zuwa, lamarin da shi kuma ministan ya musanta bayan bayyana irin farin cikin na ɗinsa da aka yi. A nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu, wato labarai a takaice.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha, wacce ta jibge sojoji 130,000 a bakin iyakarta da Ukraine. Macron ya shafe sa'o'i 5 yana magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin a birnin Moscow. Shugaban na Faransa ya ce tattaunawarsa da Putin ta taimaka wajen ganin an tabbatar babu tozarci, kuma ba za a ci gaba da ruru ta tankiyar da ake yi a tsakanin Rasha da Ukraine da ƙawayen ƙasashen yamma masu goyon bayan gwamnatin birnin Kyiv. Ko da yake Macron ya yarda cewa ba a kawo ƙarshen rikicin ba, yana mai cewa ta hanyar bin matakan yin barazana, Rasha ta yanke shawarar nuna matsin lamba a kan ƙasashen duniya. Kakakin fadar Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa jiya Talata cewa akwai alamun sanin ya kamata a shawarwarin da Macron ya gabatar wa Putin, amma kuma Peskov ya yi fatali da hasashen da ake yi na cewa an warware rikicin. An koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin Iran da Amurka game da farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya, bayan da aka dauki hutun kwana 10, amma kuma jakadu sun yi cikakken bayani kan ko sun kusa kaiwa ga warware manyan batutuwan da suka cije ba. Wakilai sun ce ba a samu wata nasara mai yawa ba tun bayan komawa tattaunawar a watan Nuwamba, bayan da aka shafi watanni 5 a sabon zaben shugaban Iran mai ra'ayin riƙau Ibrahim Ra'isi. A cikin watan jiya aka ƙara haɓaka tattaunawar, amma har yanzu akwai wasu mahimman batutuwa da ba a warware ba, kuma manyan ƙasashen yamma sun ce lokaci ƙanƙani ya rage kafin shirin nukiliyar Iran ya ƙara ƙarfi, wanda hakan zai mayar da yarjejeniyar dakatar da shirin ta 2015 mara mahimmanci. Kwana 10 da suka gabata ne jakadu suka koma gida su ji hukuncin da iyayen gidansu na siyasa za su yanke da nufin hanzarta aikin da aka sa a gaba, yayin da jami'ai daga Iran da Amurka, Rasha, Sin, Faransa, Jamus, Burtaniya da kungiyar haɗin kan ƙasashen Turai suka fara yin tarurruka jiya Talata a sigogi daban-daban nan take. Ba a san wani ci gaba da wani matsayi a siyasance da ya haddasa samu ba. Labarin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Sin ta gayyaci ƙarin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics, tana mai ba da misali da nasarorin da aka samu wajen ɗaukar matakan kula da gasar. Kasar Sin ta faɗa a jiya Talata cewa za ta gayyaci ƙarin 'yan kallo da za su halarci gasar wasannin Olympics na lokacin hunturu saboda nasarorin da ta samu wajen ɗaukar tsatsauran matakan kula da gasar a daidai farfajiyar da ta raba masu yin gasar da sauran jama'a.
To masu sauraro da aka maka wa karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Bakwai kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kan amadadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta ne gabatarwa da Solomon Abu da hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.